Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Masu sauraro, Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Najeriya za ta riƙa yin asarar cinikin sama da naira miliyan 25 a kowace rana, sakamakon dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasan da hukumar sufurin jiragen ƙasa ta yi bayan an kai wa jirgin ta harin Nakiya. Ta yaya matakin da hukumar ta ɗauka zai shafi tattalin arzikin 'yan Najeriya da ma tsaron ƙasar baya ga ɓangaren tattalin arziki? Za kuma mu ji yadda abin ya faru daga bakin Ganau. A safiyar Alhamis ne aka samu labarin cewa wani jirgin ƙasa da ke hanyar zuwa Abuja daga Kaduna ya taka Nakiya. Kafin nan, a cikin daren Alhamis an samu rahotanni da hotuna sun karaɗe shafukan sada zumunta cewa wani jirgin da ke hanyarsa ta zuwa Kaduna ya taka wani abu da ake ƙaulani a game da shi. Wasu sun ce Nakiya ce, wasu kuma na ta baba akan hakan. Abokin aikinmu Isiyaku Muhammad na cikin fasinjojin jirgin da ke hanyarsa ta zuwa Kaduna a cikin daren, ya kuma bayyana mana yadda abin ya faru.
Ke mun ba filin jirgin ƙasa jiya da misali shiya da rabi.
To me ya faru a hanya?
Bayan dai mun tashi, mun dai tafiya ne ta yi nisa sosai gaskiya don mun kusa can, amma dai lallai mun kusa tsakanin Rijana zan ce ko mu wuce Rijana kaɗan ne, sai muka ji ƙara. Da yake ina ni dai ina nan kusa da gaban mare. Da muka ji ƙara, ya muka ji wari kamar na gasa haka ko wani abu haka. Dan warin ya sa ma na can kusa da kan jirgin suka rinka fitowa suna dawowa baya saboda warin ya yi yawa. To warin da ɗan yawa hankalin dai kowa ya ɗaga ana ta da me ya faru ba kasa yanayin mutanen ba zo sun gaya mana me ya faru ba. Ana can dai, amma jirgin da tafiya da ya wuta ya ɗauke. Jirgin da tafiya wuta ya ɗauke, sai ya ɗauke can da gaba jirgin ya tsaya. To inda jirgin ya tsaya amma can gaba na gano na wannan daga nan na hango Olam inda jirgin ya tsaya kenan. To a nan jirgin ya tsaya kusan 8 ta wuce da wajen kusan 8 da minti 35 zuwa da 40 haka. To a nan muka za dai muna ta tambaya me ya faru babu labari, sai can wani ya zo ya ce mana an samu matsala ne amma an ji a kawo kan jirgi daga Abuja. Ba su minti 30 ko 40. To da na ji minti 30 ko 40 ni nan kawai na kwanta ma na tabbata na fara bacci. Na tana minti 40 zai zo, to na ta bacci na farka kusan awa ɗaya na gaba dawowa. Can dai na ga an buɗe jirgin ana fita waje haka ana zama. Ni ma na fita na je na fitsari dai na ƙara dawowa na ƙara kwantawa. To nan dai ban mu tashi ba kusan mun dai huce awa uku a gurin gaskiya dan ban manta mun kawo riga su ƙarfe 2 saura minti 3 ne ko 4.
To Isiyaku, Allah ya kiyaye na gaba. Ta yaya dakatar da sufurin jiragen ƙasan zai shafi tattalin arzikin Najeriya da ma na 'yan Najeriyar? Tambayar kenan da muka yi wa Dr. Shamsuddin Muhammad, malami a sashen tsimi da tanadi na Jami'ar Bayero da ke Kano.
To ai misali ko ka kasafin kuɗi da ka koma wanda shugaban ƙasa ya gabatar a baya-bayan nan ya yi emphasizing akan yadda ita gwamnati za ta haɓaka kuɗaɗen shiga daga irin waɗannan kamfanoni na gwamnati da ake cewa GOCs, waɗanda su ne kamfanonin da suke ƙarƙashin gwamnati kai tsaye, wanda kuma su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda aka yi hasashen za a samu kuɗaɗe da yawa daga wurinsu wanda za a aiwatar da kasafin kuɗin bana da su. So kaga tun daga nan wurin za ga cewa wannan asara da gwamnati za ta yi abubuwa ne da zai shafi bangarori da yawa kenan na tattalin arzikin ƙasa. Na farko daga ciki ita kanta gwamnatin za ta yi asarar kuɗaɗen shiga, musamman misali da yanzu ake ganin cewa gibin da yake kasafin kuɗi ya yi yawa, kuma gashi watakila wani abu da yake na shock ne wanda ba a san da shi ba yanzu ya zo ya faru zai daɗa gurgunta kuɗaɗen shiga na gwamnati. Misali su kansu waɗanda suke aiki kai tsaye a wurin, watakila akwai mutanen da su ba tsayayyen albashi ne da su ba wanda ake biya duk wata, albashinsu yana da alaƙa ne da operations. Idan an yi aiki a ranar a biya su, idan ba a yi ba misali waɗanda suke yin checking, waɗanda suke kaza, wanda su yawanci abin da ake biyansu yana da alaƙa da yawan fasinjojin da aka samu a ranar. Za ka ga cewa mutane da yawa sun dogara da ita, kama daga su fasinjojin da kuma waɗanda suke yin da sana'o'i waɗanda suke da alaƙa da harkar tafiye-tafiye a jirgin ƙasan. duk waɗanda suke hawa jiragen ƙasan wasu su za su hau su je kasuwanci ne idan sun je kasuwancin nan za su samu kuɗaɗen shiga sannan za su iya samun wasu aikin yi a wannan kokarin da suke sannan ma za su iya samun abin da dole sai sun biya gwamnati haraji na wannan misali kuɗaɗen su kaga ta nan gurin duka waɗannan sun yi wannan asarar sannan kuma waɗanda suke aiki a gurin waɗanda ba su da alaka da ma'aikatar amma suna yin sana'o'insu a gurin saboda yawan fasinjojin da suke bi ta gurin misali masu motar abin hawa na haya masu ƴan dako ma da sauransu masu duka dai abubuwa na gudanar da tattalin arziki masu saida ruwa masu saida lemo a gurin da sauransu duka waɗannan sun dogara da duka wannan zirga-zirga ne domin samun kuɗaɗen shiga na yau da gobe wanda ita wannan kullewar kaga za ta jawo wannan asarar ga duk waɗannan mutanen sannan kuma idan ka kalli abun ma ina laja suksa za ta iya shafar har masana'antun da ba a gurin suke sana'a ba saboda me abinda za a siyar a gurin ai wasu ne suke sana'antawa kuma sai an siyar za a koma gurin su a siyo so kaga su ma duka harkar misali kuɗaɗen shigar su na yau din da kuma ma sauran ranaku da za a iya samun ci gaba da wannan tasgaro duk zai iya shafar mu'amalolinsu inda za su ga rage a cinikin da suke yi kuma dole su rage misali bawa gwamnati haraji saboda raguwar ciniki da sauran abubuwa irin waɗannan don haka dai multiplier effect ɗin ga tattalin arziki gaskiya yana da yawa sosai.
Dr. Shamsuddin Muhammad malami a sashen tsimi da tanadi na Jami'ar Bayero ta Kano. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari manyan kanin labaran jaridar Aminiya ta yau tare da Halima Jimarau da Salihu Makera.
Kamar yadda aka saba kowace Juma'a yau ma ga mu tare da editan jaridar Aminiya Malam Salihu Makera.
To babban labarinmu na wannan ya duba a gaban shugaban jami'ar APC da aka yi ne a jihohin da dama na ƙasar nan a makon jiya. Ya da kanin tsuntsiya na iya wargajewa. Saboda akwai ɓangaren da suka tafi kotu kuma akwai jihohi da dama da suka zaɓi shugabanni bibbiyu wato an samu darewar jam'iyyar a jihohi kowa na cewa shi ne halittacin shugaba.
To ha.
Kwamitin sasanci ya fara tuntuɓar ɓangarorin domin ganin an sasanta al'amura. So a wasu jihohin ma har an fara barin jam'iyyar misali a jihar Bauchi akwai ƙaramar hukumar da muka zartawa sun abin nan. To sannan labarinmu na biyu kuma shi ne mun duba yadda ƙwacen waya yake jefa kanawa a cikin tashin hankali. Saboda akan hatakan kai ga kisa da rauni da kuma kwace wayar da matasa da ake ganin ƴan daba ne ko kuma ƴan kwaya ke yi.
Ikon Allah.
Akwai kuma jan daga da aka yi tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da malamai game da wani kwamitin wa'azi wanda aka ce sai ya amince mutum zai yi wa'azi a jihar. So mun tantuɓi ɓangaren addinin musulunci da ɓangaren addinin kista kowa ya faɗi abin da yake ganin ya kamata a yi kafin a ce an yi wannan. Sai kuma wasu matasanta ne a Taraba waɗanda sun suka haifi jariri sai sun jefa shi a kogi ya kwana domin gwada irin kwarewa ko gwaninta da suke da shi a wannan ɓangaren.
Ikon Allah in ya kwanan kuma yana hitowa da rai amma dai mai san jiya sai jarida ya karanta.
To sannan akwai wasu iyaye da aka yi wa ‘ya’yansu fyaɗe. To amma wanda ake zargi da fyaɗen ya riga su ko ta riga su zuwa gaban alkali inda aka kuma ɗaure su. To akwai kuma labarin yadda aka koyar da maulidi a sassan Najeriya sai kuma wani wanda ya kitsa aka sace yayan mahaifinsa sai karɓi kuɗin fansa miliyoyi sannan kuma suka kashe shi. Sannan kuma ita ma PDP zaben shugabannin ya sa wasu suna kuka wasu suna murna. Wayannan suna daga cikin labaranmu na nan Najeriya da wasunsu.
To idan muka leƙaƙe tarewa ƙasashen waje kenan.
To ƙasashen waje idan muka leƙaƙe ƙasashen waje mutane ba su manta ba a shekaran jiya Laraba ne marigayi shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi ya cika shekara 10 da yi masa kisan gilla. Shin garaje da yawa a Libya? Tambayar da muka yi kenan. Sai kuma labarin rasuwar fitaccen sojan nan na Amurka Colin Powell wanda ya taɓa zama tsakar hawacin wajen Amurka. To ba so sa ce abin mamaki ba ya gama alluran rigakafin corona amma kuma ta zo ta kai shi lahira. Sai kuma ta kaddama ta barke tsakanin Koriya ta kudu da Koriya ta arewa kan gwajin makami mai linzami da ake zargin Koriya ta arewan ta yi a tekun Japan. Sai kuma murabus ɗin da jakadan Amurka Afghanistan ya yi da kuma zuwa kotu da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa ta ɓoye bayanan abubuwan da ya gudanar a lokacin mulkinsa. waɗannan su daga cikin labaranmu na ƙasashen waje.
Lallai jarida Aminiya na cike da labarai. To idan muka leƙa ɓangaren al'ajabi, me ake tare da shi?
To ɓangaren al'ajabi, wani bawan Allah ne ya je ɗauko hayar maciji ya kawo shi har gidansa don ya kashe matarsa ya auri wata. Kuma a ƙarshe ya kashe shi kuma ya tsaya ya ta kallon macijin don kar ya sare shi. To yanzu yana nan ana ta taƙaddama a kai. Sai kuma ango da amarya da suka shirya biki amma ambaliya ta hana su, ƙarshe dai a cikin tukunyar girki suka shiga wata fankace tukunya aka tura su a saman ruwa aka yi su wajen bikin nasu.
Ni ma dai zan sai jaridar nan ta Aminiya.
Akwai kuma wani bawan Allah da shi kuma ya haɗi ƙarafuna da kusoshi wanda aka ciro daga cikinsa sun kai nauyin kilo guda. Wa'annan su ma suna daga cikin labarinmu na al'ajabi.
To ɓangaren wasanni fa Malam Salihu.
To a wasanni mun yi sharhi ne kan sauye-sauyen yanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle ta ƙasar Burtaniya ta yi bayan da wasu mutanen Saudiya suka saye ta. Sannan sai muka ɗora da wani labarin da tsohon ɗan wasan nan na Arsenal wato Thierry Henry yake cewa tun a zamanin da ya buga ƙwallo ba wani ɗan wasan da yake bashi wahala kamar ɗan wasan Najeriya Saliba West. Wa'annan su ne wasu daga cikin labarin da muke da su a Aminiyar mu ta yau Juma'a.
To ina ma abota karatun jaridar Aminiya kun dai ji, kowa ya garza ya nemi tashi. Ko Malam Salihu?
A sosai ma.
To madalla, kuna tare ne da sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya.dailytrust.com da hanyoyin yaɗa shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Sai kuma ta Freedom Radio a Kano da Nas FM a Yola. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiatrust da twitter.com/aminiatrust. Kada dai a sha'afa, muna tattaunawa ne akan asarar da Najeriya za ta rika yi na cinikin akalla naira miliyan 25 a kullum sakamakon dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasan Kaduna zuwa Abuja bayan lalata titin jirgin da ake kila wakala akan wanda ya yi. To me hakan ke nufi ga harkar tsaron ƙasar nan? Detective Awal Durmin Iya, masani ne kuma mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya, ya yi mana ƙarin bayani.
Wannan yana nuna cewa fa ainihin yanzu ba a tabbatar da cewa yaya ma yanayin ƙarfin mutanen nan yake ba. Sai yana nuna maka cewa to bayan wannan dabarar da suke yi ta baya da suke a toshe wannan su bullo da wannan to ga wasu sababbi kuma za su dinga bullo da su.
To yanzu menene shawara?
Babban shawara ta da gwamnatin tarayya dole ne a samar da wannan center da muke cewa Center for Intelligent Research, wato cibiya ce ta karɓar bayanan sirri wacce za ta gano laifuffukan da za su iya faruwa daga nan zuwa wata 6 ko wata 3 mai kamawa. Wannan cibiyar ce za ta bincike ta ga to wani hanya kuma za a iya maganin wannan laifuffukan da za su faru. Wacce cibiya ce kuma wacce za ta gano su wane ne suke sponsorin din wannan kungiyoyin, to kuma ya za a yi a dakile wannan sponsorin din da ake ko kuma a samu ma kama wayannan masu daukar nauyin wayannan mutanen. Ayi jami'an tsaro masu kulawa da cikin daji. Wannan abin da ya sai aka fara yau na gadar jirgin nan da a ce akwai forest marshal da ba za ma su samu damar yin wannan abin da suke gadar jirgin nan ba. Dole ne gwamnati ta dauki matakin cewa a daina biyan kuɗin fansa. Biyan kuɗin fansa shi yake samu musu da makamai da ƙarfin da suke da shi da abubuwan da suke da shi. Dole ne ai doka cewa duk wanda aka samu yana kokarin biyan kuɗin fansa ko kuma ya biya kuɗin fansa gwamnati ta dauki mataki akan sa.
Detective Awal Durmin Iya, masani kuma mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. To masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Isiyaka Muhammad da Salihu Makera da Halima Jimrau, sai editan shirin Sagir Kano Sali, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.